Thanks, yeah.
Madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tattaunawa da muka yi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labarun Najeriya da Malam Allah Alkali, mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily, da kuma Malam Mamun Baba Ahmed, ƙwararren ɗan jarida wanda ya shafe kimanin shekaru 47 yana aikin jarida, akan irin gudunmawa da ya kamata ɗan jarida ya bayar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa. A saboda haka ga wakilin sashen Hausa nan, Hassan Maina Kaina, zai ci gaba.
Idan ka duba yanda jaridu a Najeriya a gaba ɗaya suke yaɗa labarai dangane da abin da ya shafi rikici, ya kake ganin rawar da jaridu ko 'yan jaridu suke takawa?
Abun takaici ne yau a ƙasar nan a ce 'yan jarida da ya kamata a ce su ne waɗanda za su ba da gudunmawa muhimmi wajen samun dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar nan, amma sai ya zama kaman kusan wasu daga ciki su ne masu ke ƙara rurrusa wutar rigingimu a ƙasar nan. Saboda in ka yi la'akari da yanayin yadda suke yi sharhi da rahoto akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, yana nuna cewa sun saki ainihin wannan role din da ya kamata su play wajen wanzar da zaman lafiya. Kuma ba wani abu ya kawo wannan ba shi ne ita aikin jarida a Najeriya a yau ta zama kawai kamar aiki ne na kowa da kowa. Wannan shi ne ya ƙara kawo kwamacala a cikin aikin. Da zaran kawai mutane wasu kungiya sun samu kuɗi kawai za su tafi CSS ya su yi register kawai su fara printing su hayarin mutane ba wani horo na musamman, ba su san menene illan abu kaza, ba su kawai za a tura su field kawai su je su fara filing report. Wannan shi ne haddasar da wannan matsala da muke ciki. Shi ne ya sa ka ga gabaki ɗaya maimakon a ce rahotannin da suke fitowa daga jaridu su ne za su kwantar da hankali su ƙara kawo zaman lafiya, amma suna ta ƙara kawo rigingimu. Domin ba duk wahalhalu na rigingimu na baya da aka samu kamar irin na Boko Haram da wasu abubuwa wanda ya sa jama'a an horu ana son a zauna lafiya ba, irin waɗannan rahotannin a baya can su ne suke dunga haddasa rigingimu. Ka ga abu an ce ya faru a Kano misali, za ka ji Onitsha ta ɗauka, za ka ji ina ya ɗauka, za ka ji ina ya ɗauka. Wannan ba al'amari ne wanda zai kawo mana zai ci gaba a ƙasa ba. Ya kamata 'yan jarida su canja yanayin wanda yake tafiya. Idan ma ka buɗe ma'aikatan jarida kan don son taimaka ma matasa su samu aiki da ba da naka gudunmawa a guda a ci gaban ƙasa, to ya kamata ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka horar da duk wanda za su yi aiki a wannan wurin saboda a samu aiki wanda zai kawo ci gaba a ƙasa.
Alhaji ne dawo daga ɓangaren ka, ana amfani da wasu 'yan jaridun ba tare da masu san cewa ana amfani da su ba, kai ya kake kallon irin waɗannan abubuwan ta mangogi daban-daban?
Muka koma tarihi ma na jaridu gaba ɗaya na duniya, fi sabilillahi mai kuma adalci, ba wani gidan jarida wacce ake bugawa ce ko wacce ake yaɗa labarai ne ta rediyo ko talabijin, ba wani wanda zai kafa jarida gidan ba shi da wata manufa da yake so ya yaɗa ko ya kare. Abu ko gwamnati ko masu zaman kansu ko siyasa ko addini ko wani abu daban, babu dai wata jarida a duniya da zaka ce wannan ba ta da alƙibla. Babu ita, kowa da alƙiblarsa, kawai ya danganta da alƙiblar mai kyau ce ko gurɓatacciya. To kai da kake so ka yi aikin ya danganta da san cewa waɗanda kake wa aiki mai alƙiblar wannan jarida. Yanzu idan haka kowace jikin jarida yanzu wasu za su sawa, amma da kaman ka'ida ne sai ka ga an sa manufarmu kaza ne ya sa muka kafa wannan gida kaza da kaza, haka in gidan rediyo ne haka mai kuma komai kuma su duk duniya ko waɗanne editoci suna la'akari da ina wanda suka kafa su directorcin su da wanda suka zuba kuɗi suka kafa ina suka fuskanta dole sai an yi wannan wasu za ka ga harka siyasa ne wasu kasuwanci ne dan haka kamfani in yana ba ku talla manya-manyan talla na miliyoyi da me ko me sai za ku kauda kai ko za ku yi dai ba za ku zage shi ba amma ko da ba za ku yabe shi ba har sai a yi saffa-saffa to amma abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine da farko kawai mutum ya fara tunanin me yanayin kasar shin ta yaya wannan abin zai amfana kasa ko ta yaya zai jawo masa illa domin in dai abu zai jawo tashin hankali a kasa ba sai da kwanciyar hankali ita kanta jaridar ko gidan rediyon za su yi aiki ba an ba su yi aiki ba kai kana ina ta yewa ba kana rikicin Kaduna ina zaton na tsallake rijiya da baya kai su hudu akwai inda naji ana yanka mutum a baya yana kakari matarsa tana salati makoci na ina gida naji akwai inda na fito bayan an gama rikici na gaggawa ta fi 500 haka zaka yi kana tsallakawa akwai inda smuggling ina aka fitar da ni a boot din mota amai a fitar sai kasa tana lafiya ai zaka yi aiki to za a iya amfani da dan jarida ko ya sani ko bai sani ba kamar yanda kace akwai wanda ba san ana amfani da su ba kawai su kawai sun shiga ne idan sa rufe shikenan ko me za ya yi inda zaka bashi albashin sa ya sa aljihu shikenan wasu kuma za ka ga ba ma'aikatan da suka masu gidan bane suke amfani da shi wasu ne ne baya za a kira ka a ce ga wani abu ga manufan mu ko ya sani ko bai sani ba labari kaza muke so to kowanne kuma aiki na duniya dama sai ka samu wannan akwai gidan jaridan da na taba aje aiki saboda me za a yi karin ma'aikata za a daga wukili za a koma Daily an dau mutane da me waɗanda aka yi recommending za su iya aikin daga wasu jaridun suka tura dauke su amma ɗan alfarma da suka kaka takardu wani yana sai da mai a gidan mai wani yana tallangala wani yana tallar su aka dauka akan haka na ba aiki me za ka tsammani daga cikin irin wannan to dole sai a san aikin tukunna
to akan batun na sanin aikin ɗan jarida kuma bisa la'akari da ganin yadda zamani ke canjawa da yadda al'amura suke canjawa ga kuma kafofin yada labaran yanar gizo inda wasu za su shiga su faɗa abin da bai kamata ba kuma har wasu mutane ma su yarda da sahihancin irin waɗannan bayanai ko kuma rahotanni ga abin da Malam Mahmud Baba Ahmed ya faɗa.
Eto yanzu da yake jama'a sun fara fahimta suna ganin bambancin yanar gizo da kuma jaridu wanda za ka rike a hannunka ka karanta ko kuma ka saurara a rediyo ko ka kalla a talabijin za su ga cewa labarin da ake bugawa a yanar gizo labaru ne waɗansu watakila ba za su gansu a cikin jaridun hannu da suke rikewa ba kuma za su ji su a rediyo ko su kalla a talabijin ba saboda haka idan suka ga irin wannan sun san waɗancan labaran ƙanzan kurege ne ake yadawa domin kuma wanda ya san aikin jarida da ya ga irin na ƙanzan kurege ko irin wanda ake yadawa a yanar gizo ya san cewa ba haka aikin jarida yake ba kuma haka ake rubuta labari ba saboda haka nan ba zai amince da shi ba yanzu alhamdulillah mutane sun fara gane haka su kuma ɗan jarida babban abin da ya kamata su tsaya a kai shine kan gaskiya idan ka faɗi gaskiya duk yadda za a yi da kai sama da ƙasa za ta haɗe wallahi ba yadda za a yi da kai kuma an ce a daɗe ana yi sai gaskiya wanda duk zai yi aikin jarida ko ba zai tsaya kan gaskiya ba to wallahi ba zai je ko ina ba saboda haka nan gaskiya ita ce abin dogaro ga dukkan ma'aikacin yada labaru sannan kuma kansa ya mutunta kansa in kuma yana so ya mutunci a wajen 'yan siyasa musamman waɗanda suke zabarcinsa shine ya guji abin hannunsu idan yana so ya mutunci ya guji abin hannun jama'a muddin kana son abin hannun jama'a to ba za ka yi mutunci ba kuma za ka yi gwaninta ba domin za ka yi shakka cewa idan baka faɗi abin da yake so ba ko kuma ka juya ƙarya kai mata kwalliya don ya ji daɗi ya baka wani abu to daga ƙarshe haka nan za ka tabbata mutuncinka ya zube ka zo ka yi batan batatanta ba ta ga tsuntsu ba ka kuma ga tarko.
Abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kaimu za mu ci gaba da zantawa da Malam Allah Alƙali mataimakin edita a jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labaran Najeriya. A tuna fa, kowa yana da gudumawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaban ƙasa.
Yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya.